Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar tallafin gaggawa da yan gudun hijirar arewa da ke kudu ke bukata biyo bayan zanga-zangar yan SARS. A Sokoto kuma EFCC ne ta sake gurfanar da yan sin din nan da ake tuhuma da rike kudade ba bisa ka'ida ba a gaban kotu. A Niger ma taron zaman lafiya aka gudanar karkashin kungiyar Nantarai. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Yan kwanaki kafin masu zabe su kada ƙuri'unsu a zaben shugaban kasar Amurka, jiya Alhamis manyan ƴan takarar biyu sun mayar da hankalinsu a jihar Florida dake kudu maso gabas. Idan hal Florida ta koma shudi, aiki ya kare. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya fada mahalarta gangamin da ya gudanar a wajen kwalejin Broward yana nufin launin jam'iyyar Democrat. Ya kuma sake fada a wani irin wannan gangami da ya gudanar da yammacin jiya Alhamis a birnin Tampa. Biden ya soki shugaba Donald Trump yayin da cutar coronavirus ke yaduwa saboda gudanar da manyan taruka inda yawancin masu halarta ba sa sanya abin rufe baki da hanci. Yana kiran tarukan yada cutar. Shugaba Trump lokacin da yake jawabi ga dimbin jama'a filin ajiye motoci a Tampa ya sake yin hasashen fitowar masu jefa ƙuri'a na Republican sosai a ranar 3 ga watan Nuwamba. Za mu ci wannan zabe, ku sa ido, inji shugaban kasan. An shirya zai bayyana da yammacin ranar a wasu taruka a North Carolina, amma an soke su saboda iska mai ƙarfi da sauran halin yanayi. Kampen ɗin da aka dakatar an shirya yi ranar Litinin. Trump ya kuma ce ƙasa za ta samu allurar rigakafin COVID-19 a cikin 'yan makonni. Yana mai alkawarin cewa tsofaffi za su kasance na farko a jerin waɗanda za su fara samu. A Florida, mutanen da suka wuce shekaru 65 a wannan shekara na iya kunsar kashi ɗaya cikin uku na waɗanda suke zaben shugaban ƙasa. Rasha ta ba da rahoton adadi mai yawa na kamuwa da mace-mace daga cutar coronavirus a jiya Alhamis. Sabuwar alamar da ke nuna cewa ƙasar na sake kokarin shawo kan barke wadda jami'an Kremlin da ba da jimawa ba suka nuna matsayin waɗanda suka shawo kanta. Tawagar da ke kula da cutar coronavirus a ƙasar ta samu sabbin kamuwa da cutar 17,717 da kuma waɗanda suka mutu 366 a ranar Alhamis kaɗai. Wanda ya daga adadin mutanen kasar da suka kamu zuwa sama da mutum miliyan 1.5 da kuma waɗanda suka mutu 27,301 daga cutar. A halin yanzu, Rasha ce ta hudu cikin jerin kasashen duniya da suka fi yawan kamuwa da cutar bayan Brazil da India da Amurka. Amma duk da abinda mai magana da yawun Kremlin ya bayyana a matsayin matsin lamba mafi girma akan tsarin kula da lafiyar na kasar, shugaba Vladimir Putin a jiya Alhamis ya tabbatarwa da Rasha cewa ba za a sake kulle cikin bazara ba, irin wacce ta lalata tattalin arziki tare da sa amincewarsa ga 'yan ƙasa ta yi ƙasa. Mahaukaci guguwa da aka yi lakabi da suna Zita ta kashe mutane 6 tare da 'yan barna yayin da ta kawo iska mai ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabar tekun Amurka a fadin tsakiyar jihohin Atlantika. A cikin rahotonta na baya-bayan nan, hukumar da ke kula da guguwa ta Amurka ta ce Zita tana kan iyakar Virginia da jihar North Carolina dauke da iska mai tafiyar kilomita 85 a cikin sa'a guda kuma ta nufi zuwa arewa maso gabas. Zita ta sauka zuwa ƙasa a matsayin guguwa mai ƙarfi mataki na 2 a Louisiana da ke gabar teku a Amurka. A arewacin jihar Virginia da birnin Washington DC ana tsammanin samun ruwan sama santimita 2 zuwa 7 kimanin inci 1 zuwa 3 na ruwan sama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Sudan ta Kudu biyu da sojojin Uganda biyu sun mutu a wani artaba ranar Talata kusa da kan iyakar kasashen biyu a cewar mai magana da yawon sojojin na Sudan ta Kudu. Manjo General Lul Rulukong mai magana da yawon rundunar tsaron ta Sudan ta Kudu ya ce wata runduna mai dauke da muggan makamai na sojojin Uganda sun yi abin da ya kira babban kutse zuwa yankin Sudan ta Kudu. Wancan runduna ta kai harin bazata akan iyakar mu ta Fogi da ke yankin Magwi a jihar Equatoria da ke gabashi. Sojojin mu sun fada artabin da ya kashe mutanen mu hudu, biyu daga gefen mu, biyu kuma daga gefen UFDF. Kong ya fada wa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka. Kong ya ce sojojin na Uganda sun kuma kame wani sojan Sudan ta Kudu. Shugaban kasar Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gidansa bayan da aka gano cewa wani wanda ya suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar, yayin da shi da wasu mutane 35 ke halartar wata liyafar cin abinci a ƙarshen makon da ya wuce. A cikin sanarwar da ya fitar, mai magana da yawun Ramaphosa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban kasar kuma zai ci gaba da aiki. Killace kansa da shugaban kasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da coronavirus suke ƙaruwa a makonnin baya-bayan nan. Zuwa yanzu dai Afirka ta Kudu ta tabbatar da kamuwar mutum 719 da cutar da kuma 19,111 da suka mutu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ƙasar China wadda 'yan kwamanisanci ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini. Jiya Alhamis a Indonesia, zango na ƙarshe na rangadin da ya yi na ƙasashe hudu a yankin. Sakatare Pompeo ya yaba wa ƙasar mai rinjayen musulmi saboda rungumar demokaraɗiyya da kuma haƙuri da sauran addinai a bainar mambobin na Halatul Ulama, ƙungiyar musulmi masu sassaucin ra'ayi wacce take aiki akan ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayi. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ƙarara ya ambaci abin da ya kira cin zali da China take yi wa musulmin Uyghur a Xinjiang, inda hukumomin China masu ra'ayin kwamanisanci ke murƙushe su ta hanyar zalunci, ciki har da garkama 'yan ƙabilar Uyghurs miliyan 1 da wasu 'yan tsirarin musulmi a wuraren da ake tsare da su.
Labaran duniya aka saurara, za mu shiga babin rahotanni. Da farko ga wakilinmu Alfonso da rahoton halin damuwa da 'yan gudun hijirar yankin arewa suka shiga a sanadiyar zanga-zangar NSAS.
Yayin da ana ta kai ruwa rana a kan zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sandan SAS, wasu hassaha da suka tsere wa tarzoma daga sassa daban-daban na yankin kudu maso gabas suka gudo kasuwannin shanu na Okigwe da Lobanta. Na cewa wannan lamarin yanzu ya jefa su cikin halin haƙula'i, inda suke kira ga hukumomi da su hanzarta su kawo musu ɗauki.
Sunana Mutashir Usman, na zo daga Kano kuma ina zaune a Oluwadimu State. Tunda ba wani abu da mutum ya tsira da shi sai kan jikin sa, abincin da zaka ci ma ya nema wahala. Su dai da yake kana cikin ƴan uwan karuwa ne wasu za su ga yanayin da kake ciki, su da alamarin nan abin da ya faru mu ma Allah ya ce mu abin da bai san nan ba. Ba
ku da ba su kuto. Zaman da aka yi nan gaskiya ni dai nake dan uwan da sun ce su asibiti ne dai nake ga wanda ma kudin jinya sannan asibiti an sallame mu ba ko kudin mota ba ni da wallahi. Kwalewa kuɗa yin cikin wani tsoro su waɗanda aka hankala ɗaya a garin suna an sai rarra a wanki.
Suna yaya Audu, ina zama a Baya Wata Site. Mun za mu gudu daga hayaniya ɗin muna wurin yan mu fasawa a Kibo, yanzu ba mu can abin da mun zama mun tabbatar da abin ya faru. Yanzu dai iya gurgurzafin da muna buƙatar wurin gwamnati yanzu dai kawai shi ne da zama na rawar gaskiya tafiyan da na cikin mutane da ba su samar da su kafin a kan gugu yanzu su ne suna shan wahala kan banza.
Ni Suleiman Musa nake daga Abana Kudu na zonar Lokanta. Ni direba ne suna cikin Abana. Muna cikin matsala ne sosai a nan, jama'a nan suna ɗan kawo mana guduma abinci da sauransu, amma gaskiya muna cikin halin wahala nan sosai gaskiya. Neman guduma sosai a wurin gwamnati su taimaka da wannan abu da yake abu ne kuwa daga jama'a, muna neman gwamnati su taimaka mana.
To kowane kokari ake don ganin cewa an kai murmushi fuskokin waɗannan 'yan gudun hijira a wuraren da suka samu mafaka.
Sunana Alhaji Ahmed Baba, ni ne sakatare da National Union of Transport Workers a nan Lobanta. Kuma mun da majinyata mun kai su asibiti aka musu emergency treatment wa'inda suke da rikicin wani inda aka safara su ta'adda wanda mun ga da sun galabaita don office muke sunan clinic kanan da gaba ta muka wasu treatment har kudi da aka samu wasu aka samu su wani ma wasu wasu ana fi tare su akwai ita wajen magana abinci kuma da wata jama'a suna kawo abinci suna ba su kaya ma an kawo su kaya su ba su kaya wani da wanduna su aka rosin da su
zurara Alhaji Abdullahi Yayabi secretary na Dillalan Shanu da goma safaran kayan abinci wanda yake tasowa daga arewa zuwa nan kudancin kasar nan lallai abubuwan da suka faru ba mu ji dadin sa ba kuma ba mu taba ganin irin sa ba yanzu muna da yan gudun hijira wanda suka taso daga Afa na Abia State da kuma Olu a nan Imo State wanda muke zaune tare da su a nan
ta yaya kuke tallafa musu yanzu haka
dole ne ta kowane hanyoyi za mu nemi ta yadda za mu yi yadda za a ciyar da su yadda za a kula da su a asibitoci da sauransu kiran da nake wa gwamnatoci ai inda wannan abubuwan suka faru misali kamar Abia da nan Imo State gwamnonin su duba jama'a da idon rahama su tabbatar cewa wannan abun an biya diya wanda suka rasa rayukansu da irin dukiyoyin da aka rasa da dai sauransu suka fara gwamnatocin su yi wani abu kai
Alfonso Sokoribe muryar Amurka daga Owerri Najeriya.
A Sokoto, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta sake gurfanar da 'yan ƙasar Sin ɗin nan da ake tuhuma da riƙe tsabagen kuɗi fiye da naira miliyan 5 ba tare da bin ƙa'ida ba a gaban kotu. Wakilinmu Muhammad Nasir daga Sokoto na ɗauke da rahoton.
Tun ranar 15 ga watan Mayu wannan shekara ne hukumar ta EFCC ta gurfanar da Mr. Meng Wei Kun da Mr. Zui Koi akan yunkurin bayar da naira miliyan 50 ƙasa. Da shugaban hukumar ta EFCC shiyar Sokoto a zaman wani kaso na cin hancin da za a bashi ana cikin wannan shari'ar a babbar kotu ta daya da ke Sokoto kwatsam hukumar ta EFCC ranar litinin ta wannan mako ta sake damke mutanen guda biyu ta ƙara gurfanar da su gaban kotun tarayya da ke nan Sokoto bayan waccan kotu ta bayar da su beli to ko akwai bambanci ga laifukan da ake tuhumar su Sa'ad Hanafi Sa'ad shine lawyer hukumar ta EFCC
can kotu jiha ana tuhumar su da cin hanci abinda ake cewa bribery wannan kotun kuma bata da hurumin da zasu saurari wannan kara to wannan kuma kotun ana tuhumar su da money laundering and prohibition act wannan doka ta wadda akai wadda da act ne na National Assembly su kuma federal high court ko suke da hurumin su saurari wannan kara din kuma a wancan lokaci din ti kotun bata zama na alƙalin baya nan so da ya dawo shine aka saka wannan kara a wannan kotu kuma kowane kotu tana da hurumin ta saurari nata da ƙarshe zata ba da hukuncin ta wanda ta gani az matsayin ka na dan adam bai karkayi abin da ya wuce miliyan 5 amma wannan an same su cewa sun je banki sun dauko miliyan 50 kuma sun ba ma'aikacin hukumar EFCC saboda a durkuse a tokare wani bincike da ake yi
lauyan wadanda ake kara Aziz Tayo Hassan duk da yake ya kiyaye maganta da manema labarai amma a lokacin da yake bayani gaban kotun ya nuna matukar mamaki akan matakin da hukumar EFCC ta dauka na sake damke yan kasar China guda biyu daidai lokacin da suke fuskantar shari'a daga nan sai ya roki kotun akan kada ta bari a sake tsare su a gidan gyara halinka kafin su gabatar da bukatar bayar da su beli kowa lawyer na hukumar ta EFCC ya bukaci kotun da ta ba su lokacin da za su gabatar da shaida akan laifukan da suke sake tuhumar su alƙalin kotun mai shari'a Salih Ogo Idrisa ya aminta da a tsare mutanen biyu a hannun hukumar ta EFCC har lawyer su ya gabatar da bukatar bayar da su beli to koya ya masana shari'a ke kallon irin wannan lamarin musamman gane waɗanda ake tuhuma ba ƴan ƙasa bane barista Ma'azu Liman Yabo mai sharhi ne akan lamuran shari'a
ko ƴan ƙasa ko ba ƴan ƙasa bane idan aka sun aikata laifuka aka gurfanar da su a gaban kotu yayin da ake saurare shari'o'in su har zuwa samun hukunci idan akwai wani laifi daban wanda ba waɗannan ba da aka kuma zargin wani mutum ko wasu mutane ba zai hana a gurfanar da mutum ga laifukan da ake zargin shi ba ko da sun fi ɗaya ko ba a kotu ɗaya ba matsawar dai waɗannan laifi ana a toma an aikata su
yanzu dai mutanen su biyu za su ci gaba da fuskantar shari'a biyu a gaban kotu biyu akan badaƙalar yunkurin bayar da toshiyar baki ga shugaban hukumar ta EFCC shiyar Sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaran duniya wata kungiya da ake kira rai tare da haɗin kan hukumar ƙasar Amurka kan tsaro sun gudanar da wata tattaunawa da jami'an tsaro malaman addini da na al'umma kan yadda za su ba da gudunmuwar su ta kan harkar inganta tsaron ƙasa da al'umma Tamar Abari na ɗauke da rahoton daga Damagaram.
Ganda Ibrahim Mamadu shine shugaban sashen da ke kula da tattaunawa a fannin shari'a da tsaro a kungiyar Tarai.
Dokoki ne da ana ce miki Security de Proximité et son plan d'action. Mun gayyato mutane iri biyu masu son teni sojawa da gendarma da police e da mutanen gari ba a wannan magana in ba mutane gari da masu son tuni mun kirawo malumai mun kirawo mutanen krista mun kirawo kungiyar mata conseil regional na jeunesse mun kirawo kungiyar matasa mun kirawo arrondissement communal da gouvernora su gani ya ne za su hidda abinda ake sécurité de proximité ya ne za a sa masu horin hula da wanda FDS su yi sa hannu bisa hannu don su yi bunkasa insecurity a region Kinzandar.
Akwai wasu matsaloli ne da kuka gano ko kuma a'a wani rigakafi ne za ku yi game da harakar tsaro?
So daidai wanda nake so mutane su gane yanzu tsaro ba masu son satuni kadai ne. Tsaro ya shahi kowa da kowa da matasa da yara kowa yana da abin da ya kamata yi don tsaron jaha da tsaron kasa da komai da komai. An ce tsaro in ana wani abu da ake cema prevention a turanci rigakahi na san rigakahi yayi magani kamar yanda malam Bahaushe yake hadi rigakahi bisan shi ma ana wannan tattauna kaga wani abu wanda bai kamata ba ya kamata ka ga mai ko kakka yi shiru ya kamata mutane su tantamnawa su ba FDS labari FDS ma su ba su labari dan ayi tsaron duka kasan
babban burin su dai yace shine al'umma su ba da hadin kai ta hanyar bayyana duk wata matsalan da ka iya tasowa
burin mu dai muna so wannan takardar da ake cema security de proximité na plan d'action kicin shi ake jahar Zandar ga masalan su wani aiki da aiki ne ya kamata a yi masaloli ne na jahohi ne ake gani bisa harakan community da FDS su yi aiki tare da sojoji
kamar me kuke jira ga wa'annan wanda suka halarci wannan taro
ayi aiki fi sibidillahi abinda a gaskiya a hodi gaskiyan a hodi abinda ya kamata a yi paske su ne cikin jahar Zandar su hode shi dan a sa a rubuta shi bisa takarda dan a san da Zandar ma ya kawo gudunmuwar shi
su ma dai waɗanda suka halarci tattaunawar sun ce za su bada tasu gudunmuwa
salamatu in babu kwanci hankali mata da yara matasa abin ya yi shahuwansu kenan su ne za su zama ƙasa-ƙasa muna kuma jawo hankalin yaran namu matasa
suna na kasar tsayar abdu assembly de dieu zander gudunmuwa da zamu yan mu bada shi ne waye kai na al'umma su san menene mahimmancin zaman lafiya menene kuma tashin hankali shike haifar
tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger
a gaishe ki tamar da miliyoyin masu sauraron muryar amurka Yan Ansarul Tijjaniya daga Najeriya sun sauka birnin Kaulaha da ke kasar Senegal don maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bana hijira 1442. Kamun su wuce babban sakataren kungiyar Malam Alkasim Yahaya Yawuri ya ce muhimmancin zuwa garin Shehu Inyas baya misaltuwa.
Kowane shekara mutane za su taru musamman sharifai jikokin manzo Allah daga Jazair ne daga Morocco ne daga wurare wasu har daga kasashen Saudiya duka za su taru garin Shehu Ibrahim saboda me saboda sadaukar da rayuwar shi da yayi da kuma hidima wanda yayi na manzo Allah a tarihin musulunci gabaɗaya ba a samu mutumin da ya rubuta littafi da baitutuka hira 6000 a bayyane kawai don girman manzo Allah da yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hidima ga wannan musulunci kuma mutumin da ya tsama mutane musamman irin matasa wasu da yanzu suna flop amma ga ya tsamar da su sun zama yo sun samu shari'a sosai ya sa musu alqur'ani kuma ya sa musu son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har duk inda muke yi a duniya sai mun je mun taru wannan farfajiyar mun taru gaba ɗaya mun raya dare an karanta mana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke karantawa mun yi sauka alqur'ani mun yi addu'a sannan kuma mu ƙara mu watsi saboda haka shi yasa muka fuskanci Kaulaha kamar yadda muke kullum saboda girmama mai shari'a shugaban halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka saba kowane shekara
kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro shirin da ke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaron a cikin shirin namu na yau zamu kawo muku ci gaba da bayanai dangane da wani babban taro da aka yi a birnin Injamaina na kasar Chadi wanda ya taba batutuwan da ake son a tattauna domin shawo kan matsalar Boko Haram da ke addabar kasashen yankin a shirin namu na wannan mako Za mu tattauna ne da tawagar kasar Niger a wurin wannan taro. mun tattauna da jakadan kasar Nijar a kasar Chad. Amma da farko ga tattaunawar da muka yi da mai martaba sarkin Kingi.
To salamu alaikum, ni sunana Mai Inusa Mai Manga, sarkin Canton Kingi Gume Nijar.
Idan muka duba wannan turzuma na Boko Haram, ya girma matsalar yake a bangaren?
Kai muna da matsala sosai. Yanzu kana gani matsala Kingi Gume mu sakani mun ruwan Chad da garin nawa bai wuce ba kilometa 14. Bamu da wurin kiwo, bamu da wurin noma, kurum a zamne muke. Kuma ya kanci ka san duk yawancin mu a garin Gegime wannan. Kuma jihar Difa gaba daya ma ka san dama noma da kiwo shine aikin mu. Yanzu wannan abun duka mun rasa su. Gashi na wurin su yaran sai suna taya Libya, neman jinariya wajen Algeria da sauran su yara samari wannan yawancin su. Duk sun shiga daji ma dan basu babu sanin da suke yi.
Ai na daukar cewar kokarin da soji suke a yankin naku ko ya dan taimaka wurin kawo karshen wannan matsala.
Eh to soji kuma shi sabilillahi suna aiki mai abun bayyayiwa kamar sojin Niger guda ya yi shi. Abin da ana so gaskiya sojin Niger, Nigeria, Chad, Cameroon. Kasan kogin Lake Chad kasan babban wuri ne. Kuma ga suna ga ruwa ga itatuwa. In ba kasashe wannan da gaba daya ba sun ka tashi sun kai haɗin gwiwa bayyayiwa wani kasa guda ya ce wannan abun ya yi gori shi wannan ba gaskiya bane. Sai dai an tashi sai duka sashe mu wannan guda hudu wannan.
To amma kamar da kai magana cewar wannan tarzoma na Boko Haram ya ci fankin ka sosai. Kamar misali ya kawo cikas a ta'anin tattalin arziki zamantakewa da sauran.
Gaskiya ka mu kasan mun ce maka mu maka yanayi ba yanzu duk mun bada duki mu ai. Duk shanu da gare mu da akuya da sauran su. Wanda akwai wanda su suka sai da shi kuma akwai sauran ma dukan yuwa ya kashe shi tunda basu samu sun saba da danyen kyama to basu samu su shiga Chadi su yi ciwo. Eh dukiya har mun kare da shi ma an kare da dukiya mai gare mu bamu da komi.
To yanzu wani hali kuka ce kenan.
Kai yanzu dai mu dai muna hannu Allah. Vraiment bamu san hali abinda muke ciki mai yanzu wannan zaman mu wannan.
To amma yanzu irin wannan taron da ake yi na sojoji da fararen kula da Majalisar Ɗinkin Duniya. Kana da kyakkyawan fatan cewa wannan taron zai cimma wani abin da zai taimakawa?
To iri wannan taron kasan yau ne na fari da muka halarta iri wannan fari. Da farin da in suna yi wannan taron kowa ya kawo ra'ayin shi dole za mu samu solution. To da ba yanzu alaman da na gani kamar na yau wannan kowa wata rana suna yi sauran kasashen washe muna haduwa in ana bada ra'ayin su ina tamma zai ja. Inda da farin da suna yi wannan ma gashi nan soji da talaka da sauran da sarakai suna zamna wuri guda su yi hira su fadi abin da yake damun su kuma na su fadi inda ana yi haka ai Allah ya yarda zai za mu samu masala abin wannan kai.
To amma su idan muka duba matsalan Boko Haram a yankin ku na Niger din nan yana karuwa ne ko yana raguwa ne?
Eh to amma fi sai ya bai karihin yana karuwa menene ko ya ka ko kanin ya rage ma sunna yara da yawa samari da basu da mu ai sai wannan gobe mutum wani akwai mai tayyaye kuma cikin wannan ma akwai masu tayyaye ciki to abin nan in ba roƙon Allah haka yayi bance ba zai kare.
To a ƙarshe kana ganin menene abin da zai a samu nasara kan wannan abu?
To nasara kin kai wannan abin shi gaskiya kana so masalan shi amma ne zamu samu kan masala wannan kin gara ayi roƙon Allah inda kamar yara kin nan da suna yarda da suna tantawa na gwamnati shine yayi in babu sai a ba Ubangiji kukanmu Allah ya sa ya su da gwamnatin su haɗu kan su zo mu zamna lahiya kasa mu.
Alan Guro, idan muka duba yanda a Najeriya lokacin da wannan tarzoma na Boko Haram ya yi tsanani mutanen Borno sun yi amfani da matasan da ake kira su bidiyon JTF. A yankinka ko kuna amfani da wannan kuma?
Eh to mu dai a yancin mu yanzu dai ba mu yi amfani da irin wannan abubuwa. Mu amfani da muke yi muna jiya makunne ɗayan yaran mu da sun ka tayi can inda yana yiwa su zo a santana a ji masalan nasu kuma su ji namu mu gina kasan mu tare kuma muna roƙon Allah Allah ya sa yaran mu su dawo kasan mu lahiya kuma muna roƙon Allah akan Allah ya sa kasashen mu namu na Afrika gaba daya kuma cikin Afrika kuma muna kaman Niger, Chad da Nigeria da Cameroon mu samu lahiya mu zamna cikin lahiya mu jira lokacin mu.
Eh misali kaman su abin da ake kira civilian JTF Alan Guro ka gane ai civilian JTF ko wanda suke taimakawa sojoji wurin yaki da yan Boko Haram.
Oh sai sa shine na gane amma mu dai a jaha da fitamakin na wannan gegimekin na gane shi amma ba mu yin shi wannan kin
eh yayin wannan taro dai mun tattauna da jakadan kasar Nijar a kasar Chad
ni ne Dr. Cisse Usman ambassador tin Niger a kasar Chad
idan muka duba yanda ake fama da rikicin boko haram a kasashen yankin tafkin Chad ya butun yake a Niger ne
kaga da safe da aka bude wanga workshop na dau magana ga abin da na kwatanta musu mun yi muna da farko da first commander ya invite timu mu zo mu ji aikin da ake on the ground duk kasashen nan da Niger da Nigeria da Cameroon da Chad hannu cikin hannu suna nan suna aiki tare na biyu na ba su felicitation da encourage na encourage cin su a sunan shugabannin kasanmu da high authority namu su ci gaba da aiki muna samu dadin magana aikin da suke suna cika alkawali Allah ya taimake su
wannan kokari ku kuma tinje kuke yi a bangaren ku
ana kokari sosai ana kokari da yawa domin duk abin da ya shahe yaki na violent extremism wannan authorities namu suna kama muna forces cin da ke aiki tada ayyukan su na sauran kasashe suna nan basu bar mu ba ana kama musu
to ya zaka duba kokarin da multinational joint task force ke a yake da enter da wannan yankin da shari gaba
ai ba na ga ma tun da farko aiki babba aiki mai kyau
ha kaga musu
na shi
ina nufin wato kai abinda ake kana ganin za a samu nasara
ya za a samu nasara da yardan Allah Allah shi kama muna ana kama musu
masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku kasance lafiya
ana neman tsohon kwamandan askarawan tsaron shugaban kasa Protais Mprenya
lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka
na bayyana ra'ayin dangi a Rwanda a shekarar 1994 a cikin watan Afrilun shekarar 1994 yayin da aka fara tashin hankalin masu saurin ra'ayi da suka kaddamar da kisan wata kabila Mprenya shine ya jagoranci askarawan shugaban kasar Ana zargin sa da taka muhimmiyar rawa wurin shirye kisan kare dangin da horar da sojoji da ma raba musu makamai. Askarawan tsaron shugaban kasan karkashin Mprenya ana zargin su da kashe Prime Minister Agathe Uwilingiyimana da ma'aikatan zaman lafiya guda 10 daga kasar Belgium a cewar masu tsaron Prime Minister. Baki ɗayan kisan kare dangin askarawan shugaban kasa ne suka aiwatar da shi bisa rashin bin doka da barna a cewar rahotanni. Akan wannan da wasu miyagun ayyuka kotun manyan laifuka ta kasa da kasa a kan Rwanda da yanzu aka fi sanin ta a kasashen duniya da residual mechanism ta zargi Mprenya da aikata laifin kisan kare dangi da laifukan yaki kana ta bada umarnin kamo shi Amurka za ta yi aikin haɗin gwiwa da wasu gwamnatoci da majalisar ɗinkin duniya da kotun ta residual mechanism domin ɗaukar ƙwararren matakai a kan Mprenya da wasu da ke da hannu a kisan a gurfanar da su gaban doka. Domin cimma wannan manufa, Amurka ta ajiye takaicin kuɗi da zai kai dala miliyan 5 gaba da labarin da zai kai ga kama shi. Idan kai ko wani da ka sani yana da labari akan ayyukan Protais Mprenya ko inda yake zaka iya kai labari cikin sirri sai a kokarta a tuntube ofishin jakadancin Amurka ko shafin internet na karamin ofishin jakadancin Amurka da ke kusa domin tuntubar ofishin tsaron yanki a tura sakon email zuwa ga shirin Amurka na bada tukunci akan masu aikata laifukan yaki ta wannan adireshi wcrp@state.gov ko kuma ta lambar WhatsApp kamar haka alamar ƙari 1 wato +1 202 975 4468 kana ana iya ziyartar shafinmu na Facebook www.facebook.com/warcrimesrewardprogram ko kuma a biyo mu ta Twitter a www.twitter.com/warcrimesreward domin aiko mana da hoton mutanen da suka arcin za a gudanar da bincike akan duk wani muhimmin labari kada za a tsare huskokin waɗanda za su kawo labaran cikin sirri wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na jagorancin shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.